Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za ku iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. A yayin da duniyar giza ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiyar. A cikin shirinmu, Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa da zabe ko nadi, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Da fatan an waye gari lafiya, ana kuma bukukuwan sallah lafiya. Sunana Mahmud Lalo. Shugaban Amurka Donald Trump ya kwashe yini guda yana ziyartar waɗanda bala'in guguwar Harvey ta ritsa da su a jihar Texas, inda ya kuma yada zango a yankin Lake Charles da jihar Louisiana. Shugaban Amurka bai yi wani jawabi a bainar jama'a ba, amma ya gana da waɗanda guguwar ta shafa, inda ya musu alƙawarin cewa gwamnati za ta kawo musu ɗaukin gaggawa. A ƙarshen makon da ya gabata ne guguwar Harvey ta sauka a jihar ta Texas din da ɗaiɗaita yankunan da ke gabar tekun jihar, sannan ta zubar da ruwan saman da ba taɓa ganin irinsa ba a kudu maso gabashin jihar da kuma wasu yankunan jihar Louisiana da ke makwabtaka da jihar da wato Texas. A farkon ziyarar tasa, shugaba Trump ya yi jawabi a gaban wani taron mutane da suka haɗa da suka haɗu a gaban wata majami'a da ake kira First Church Pearland. Wannan ce dai ziyarar Trump ta biyu a jihar Texas cikin mako guda, wacce ta mai da hankali wajen yin jaje ga mutanen da suka tsira daga guguwar a birnin Houston. War gida Melania Trump ce ta rufa wa mijinta baya a lokacin wannan ziyara, wacce ya kai a jiya Asabar. A halin da ake ciki, rahotanni daga jihar Texas suna nuni da cewa adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wannan guguwar ya kai zuwa adadi mutane 44. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta faɗa a wani bahasi da ta gabatar a gaban kotu cewa babu wata hujja da ta tabbatar da zargin da shugaba Donald Trump ya yi akan tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe, cewa ta yi kutse domin tatsar bayanai a hedkwatarsa ta Trump Tower da ke New York. A bahasin da aka gabatar a ranar Juma'a, ma'aikatar Shari'ar ƙasar ta ce hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da sashen shari'a da ke ofishin hukumar tsaron ƙasar da sun ce ba su ga wata shaida da ta jibinci zargin da shugaba Trump ya yi a shafinsa na Twitter a ranar 14 ga watan Maris ɗin shekarar nan, na cewa gwamnatin tsohon shugaban Amurka Barack Obama ta tatsi bayanansa gabanin zaben da aka yi a bara. A wancan lokacin shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa abun kunya na gano cewa Obama ya tatsi bayanan tattaunawa ta waya a gidan Trump Tower kafin wannan nasara da muka samu, amma babu abin da aka samu. Trump ya ci gaba da cewa shugaba Obama ya yi ƙasa a gwiwa da har ya kai ga tatsar bayanan wayata a lokacin muhimmin zaɓenmu, wannan daidai yake da abin fallasar nan na Nixon Watergate. Koriya ta Arewa ta ce ta ƙera ma keken bom ɗin nan na hydrogen na ƙare dangi, wanda za a iya dasa shi a jikin makami mai linzami da kan iya tafiya daga wata nahiya zuwa wata. Wannan ikirari na hukumomin Pyongyang ya fito ne a shafin yanar gizon kafin yaɗa labaran ƙasar da safiyar yau Lahadi a gogon yankin. Kamfanin dalancin labaran ƙasar na KCNA ya rawaito cewa shugaban ƙasar Kim Jong-un ya je ya ga wannan makami a cibiyar gina makaman nukiliyar ƙasar. Kamfanin na KCNA ya rawaito shugaba Kim yana cewa wannan makami yana da ƙarfin gaske kuma haɗin cikin gida ne, inda ya jaddada cewa dukkanin sassan bom ɗin na hydrogen wato 200 ɗarinsa duk haɗin gida ne. Rahoton da kamfanin dalancin labaran ya bayar ya nuna cewa har da hoton Kim sanye da baƙin uniform yana tsaye a kusa da wani ƙarfe. A ran Juma'a da ta gabata, shugabannin Amurka da na Koriya ta Kudu suka tattauna ta wayar talho kan Koriya ta Arewan, inda suka cimma matsayar cewa akwai buƙatar a janyo Koriya ta Arewan teburin tattaunawa ta hanyar saka mata sabbin takunkumi kamar yadda ofishin shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya bayyana. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya ce akwai buƙatar a yi wa fannin shari'ar ƙasar gyaran fuska bayan da kotun kolin ƙasar ta soke zaben da ya bashi nasara a watan da ya gabata, inda aka zargin tafka maguɗi a rumfunan zaɓe. A karo na biyu kenan cikin kwanaki biyu, shugaban Kenyatta yake ciccikar kotun, inda ya zarge ta da yin watsi da ra'ayin jama'ar ƙasar bayan da ta soke wannan zaben. Kenyatta ya yi ta kalamai marasa dadi akan kotun inda yake ma dasa alamar tambaya ne cewa shin waye zabi alƙalan kotun yana mai cewa lalle akwai kurakure a fannin shari'ar kasar kuma lokaci yayi da za a yi waɗannan sauye-sauye shugaban na Kenya ya yi waɗannan kalaman ne ta kafar talabijin a fadar shugaban kasar dake Nairobi babban birnin kasar ita je kotun kolin kasar ta soke zaben ne bayan da ta tabbatar cewa an samu kurakure ta gefen hukumar zaben kasar sai da didda korafin da yake a ranar juma'a da ta gabata shugaba Kenyatta ya ce zai bi umarnin kotun duk da cewa a gashin kansa bai amince da matsayar kotun ba shugaban adawa Raila Odinga ne ya shigar da karin neman a soke zaben yana mai cewa yawan kuri'un da Kenyatta ya samu da suka kai miliyan 1.4 duk na bogi ne wani labari na daban kuma a kasar ta Kenya ya ce yan sanda a can suna kokarin gano musabbabin abin da ya haddasa wata gobara da ta halaka wasu dalibai mata su bakwai a ɗakin kwanan ɗaliban Mr. Ilimin kasar Fred Matiyanga ya tabbatar da mutuwar waɗannan ƴan mata
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirin zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka. Da ma saurara da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai sake duba batun sabunta katin rajista ne da ake yi a duk fadin tarayyar Najeriya yayin da hukumar zabe da ke aiwatar da wannan aiki take cewa ta nisa a yawancin jihohin Najeriya amma a jihar Niger wasu jami'an siyasa sun ce ana aiwatar da wannan aikin ne da zuma aitoyi a zabe mai zuwa yanzu haka wasu masu yin barazanar cewa za su kai wannan batu kotu domin a dakatar da wannan aiki a jihar domin ko shugabannin wasu jami'u a jihar ta Niger cewa suka yi wannan aikin injiniya mai mulki ne kawai ake wa rajista wakilin sashen Hausa da ke jihar Niger Mustapha Nasir Batsari ya zanta da wasu shugabannin ƴaƴan waɗannan jami'u masu wannan korafi da farko dai ga Musa Aliyu Liman shugaban jami'ar Abga ga kuma yadda tattaunawarsu ta kasance da Mustapha din
a hukumance a jiha hukumar zabe ta ƙasa bata kira mu ba kuma kamar yadda aka saba duk lokacin da aka fara irin wannan aiki mai muhimmanci ita hukumar zabe ta ƙasa takan kira mu duka jami'u mu zauna a ce ai za a fara gabatar da wannan katin zabe in a karamin hukuma ne in a ward in kuma akwai wurin da abin ya shafa sai ta tabbatar mana da sanin mu da amincewa mu sannan a ji a ba
wannan abu ai kusan duk kasa ne an yi sanarwa cewa ana aiki yanzu kusan wata hudu ma ana wannan aiki
ko da kasa ne in ka duba ita kanta hukumar zaben ta kasa ta kusan wata hudu ko uku babu komishinoni da ya kamata a ce sun aiwatar da irin wannan wanda haƙƙi yake a kansu amma haƙiƙa kamar wata ɗaya da ya wuce na fara gani a kafafen watsa labarai da talabijin na ƙasa cewa an ce an fara amma ni yanzu nake magana da kai anan a hukumance ban san karamin hukumar da ake badawa ba mutane suna yawan tambayar mu
amma sun ce kusan kowane ofishin hukuma INEC na karamin hukuma ana wannan aiki
idan ka dubi ofishin hukumar zabe ta ƙasa na wanda ke ko wanda suke karamin hukuma ko wanda suke cikin gari wasu za ka ga ma a daji suke in ba an samu awareness ko ta kafafen watsa labarai kamar yadda aka saba da radio irin FM da radio na jiha da masu angunne da sauransu a tashi a bada sanarwa yadda ya kamata a ce a je a karɓi wannan katin zaɓe nan ne mutane za su iya san cewa lalle hukumar zaɓe ta tashi tsaye tana bada wannan kati yanzu misali in ma an ce ofishin ƙaramin hukuma ne ake bada wannan katin zaɓe in ka dubi kamar mutumin Kwakungu mutumin Dunga mutumin Limawa A Limawa B wanda yake gefe bai san ina ne ma karamin hukumar ofishin hukumar zabe na karamin hukuma yake ba domin in ka duba ka ga yana bayan gari ne
to amma ba ku sanar da su tunda yanzu kun ji labari
yanzu da nake magana da kai yanzu naji kuma ba za mu kasa a guya ba za mu sanar musu amma abin da zaka duba za a iya zuwa a samu matsala
ke sunanka zaka bada da addressin ka sai a baka
Alhaji Nasiru wanda muka karba ma a runhon zabe unit inda ya kamata mu karba an zo an samu matsala an ce an kai shi wani wuri to ina ga wanda kaka ji ka karba wani wuri
ku gamsu da wannan tsari
gaskiya ba mu gamsu da wannan tsari ba tsarin da ya kamata a yau mun san runhunan zaben da suke kowanne ward a nan jihar Niger ya kamata a ce hukumar zabe ta yi kokari ta raba su daga headquarter na local government ta kai su kowanne runfan da ya kamata a ce an je an karbi wannan katin zabe domin in doki nan cikin gari mina kana cikin gari idan ka je Agora daga wanda yake can wajen baban nan na a ce zai zo har cikin garin Agora ya zo ya karbi katin zabe ai kaga akwai matsala akan irin wayannan abubuwan to ya kamata a ce gwamnati ta sa karfi a cikin wannan abu kuma ta sa hankali a cikin wannan abu in dai ba akwai wata manufa bane
ita wannan hukuma ta INEC ta ce ta ba kusan sama da mutum 30,000 a nan Niger kana nihin duk da wannan ku mutanen ku ba kusan cewa ana yi ba
ni sai in ce ma idan ta ce fara aikin ta ba kusan mutane 30,000 da wani abu sai in ce wannan magana ba gaskiya bane domin kai kana cikin garin mina ko kuma kana zagaye sokar local government ka je wurin yanzu ka wuce ka gani ga akwai alaman mutane suke zuwa su karbi PVC a wurin
amma su suka san aikin su suke yi kuma
to ai inda za ka gane wa mu yanzu muna cikin kaulani da irin ba da wannan katin zabin saboda ba a yi shi yadda ya kamata ba in an yi saboda biyan bukatun kansu ne ko kuma suna da wata manufa su ga muna
shi ma ɗaya daga cikin shugabannin jami'ar PDP da ake kira Yaya Abilit ya ce wannan rajistan da ake yi da lauje cikin nadi
mu muna da korafi mai karfi akan wannan abu
su suka ce ana yi kuma sun ba sama da mutum 30,000
to sai su ga muna inda suka samu wannan kididdiga mu ba mu san da wannan ba mu san ana wannan ba kuma muna da korafi akan wannan shugaban zabe chairman na zabe na INEC ya fito ya ga mu duniya cewa zai yi adalci to amma bamu ga alamun adalci ba dalili shine yaya za a yi a ce ana bada katin zabe a ce sai headquarter na local government nan ne za a ce ana bada wannan zabe in ba akwai wani makarkashiya da ake so a yi ba yanzu misali sai in baka misali ana wazon din in mun ce mu fada nan mu riga local government ya headquarter din mu riga local government shine garin bangi din ga yanzu mutumin gulbin boka sai ya je bangi ya yanki katin kuri'a sannan a ce mutumin mariga local cikin mariga kauyen mariga sai ya je garin bangi ya yanki katin kuri'a sannan a ce mutumin kamfanin bobi kamfanin waya sannan a ce shi ma sai ya je garin bangi kaga ba gaskiya idan mun koma nan magama a ce mutumin magaman daji yini ne ba tafiya ne wajen yini guda sai ka taho garin Nasco headquarters Nasco ka yanki ka zo ka yi wannan registration a ce mutumin ka Nasarawa village wanda yake yana can kusan boundary ne tsakanin na da Bargu karamin hukumar Bargu a ce sai ka je can kai register ka je garin Nasco ya za ya a ce akwai gaskiya cikin wannan mutumin Rijau headquarters na Rijau local government a cikin garin Rijau ne sai mutumin Warari ya je Rijau ya je register sai mutumin Duke ya je yayi register a cikin garin Rijau haka kuma sai mutumin Shambo ya je cikin garin Rijau yayi register kaga akwai lauje cikin nadi
amma kuke ni bi to akwai lauje cikin nadi
shine akwai wani da to yanzu ba ga ya kazo min da cewa sun kawo samu kididdiga nan mutum 30,000 ba ai na ka samu wannan kididdiga mutum nawa suka tashi suka yi da kwari ne aka je aka rubuta aka abin nan
amma tunda suke aikin su kuma sun san yawan mutanen da suka yi ai kaga ba za ka yi musu
amma mu kuma masu sa ido ne kuma an ce a zo ai wanga abu ne a tabbatar da amincewan duka ainihin jami'u na siyasa ni ina magana da ruwan jam'iyyar namu na PDP
amma kana nihin su hukumar zaben ba su tuntube ku
ba su tuntube mu ba abinda nake so a yi shine lalle sun zo sun sanar da mu makamancin cewa za a yi wannan registration da suka ga mun haka muka ce to in so samu ne registration a yanda muka san an saba yi tun gwamnatin baya gwamnatin mu da ta shige shine a je kowanne mazaba a ce an je an yi wannan registration a yanda muka san
ward
a kowanne ward unit mazaba ma an ka ce ward yayi yawa kowanne rumfan zabe kuma ina kira ga shi chairman professor Yakubu ya duba wannan abu mu ba mu yadda da shi ba
a cikin ku akwai masu ra'ayin ma za su je kotu a dakatar da aikin ba da rajistar ku kuna da wannan ra'ayi ko
lalle muna ɗaya daga ciki
sai dai shi kuma a bangaren sa mai magana da yawun hukumar zaben jihar ta Niger Muhammad Madawaki Wase ya ce aiki na nan na ci gaba yadda ya kamata domin ko ga abin da ya shaida wa Mustafa din
a halin yanzu dai aiki na ci gaba kamar yadda muke tsammani kuma kamar yadda ya kamata abinda ake ciki yanzu shine da farko dai mun fara aikin nan a 27 ga watan 4 na wannan shekara. Aka gama abin nan na farko, kashi na farko, wato wata uku na farko kenan na wannan aikin. To sai muka dakata na sati guda, a wannan lokaci sai muka baza kolin wanda aka musu rajista domin mutane su zo su duba sunan su, in kuma suna da korafe-korafe sai su yi su faɗa mana, in akwai gyara sai mu yi. Kama a ce mutum ne ya zo ya rubuta ya bada sunan shi Adamu, sai aka sa Adanu. To kaga da aka baza kolin na, in ya duba ya ga ba Adamu aka rubuta ba, Adanu ne. To akwai kuskure kenan, zai kamata a masa gyara sai a gyara. Ko kuma kai dan mutumin angonku wanda kai a tarar da cewa shi ya riga da su tun wasu lokuta can da suka wuce, amma ga sunan shi kuma an sake rubuta a abin nan, to sai kai magana kaga anan sai a soke sunan mutumin. Haka ne amfanin wannan baza kolin. To ba aka gama wannan baza kolin, to shikenan kuma sai muka ci gaba da wannan rajista. Yanzu wajen satin mu uku kenan da ci gaba da wannan rajista. Su kuma wancan da aka rajista mun riga mun kai sunan su cikin abin da muke kira saba. Ana akwai tantancewa da za a yi na zanen yatsun mutane a tarar da a gani cewa lallai wa'annan wanda ya wannan rajista din ne shine mai wannan zane hannun dunga hoton sa. In ba haka ba, ko kuma aka tarar da cewa kayi wannan rajista so biyu, to sai a share sunan wannan mutum don ba mu da tabbas akan cewa shi dan mai bukatun yin zabe ne a kasar nan.
Bayan shekaru 18 na adadin wanda ya balaga ke kai ko kuma wanda ya isa zabe, akwai wasu ka'idoji da kuke bi wanda zai sa a ba mutum wannan katin zabe ko kuma kada a bashi?
Kwarai kuwa akwai wayansu ka'idoji, wato wannan yan shekara 18 ko fiye da haka na wa'ancan ne mutane ne wanda ba su yi rajista ba a shekara aka a zaben 2015. To yanzu sun kai shekara 18, to za a musu rajista su ma su yi zabe na gaba 2019. Na daya kenan. Na biyu kuma akwai mutane da suka kaura daga wayansu jihohi ko kuma daga wayansu kauyuka ma a cikin wannan jihar Niger din zuwa wasu kauyuka, to su ma nan za a canja musu wurin, sun canja wurin zama kenan. To kaga su ma za a musu canjin mazaba. Yawwa, to bayan wayannan akwai wayanda su kuma can da ma gaba ɗaya sun fi shekara 18 din amma ba su yi rajista ba wancan lokaci, to za su yi amfani da wannan dama su ma su yi rajista. To ina jin da sai kuma mutanen da aka yi kuskure a sunan su da sunayensu su ma za su zo a musu gyara. Bayan su kuma akwai wanda kaci cikin su sun baci sun lalace, ko garin wanki ya karya shi, ko kuma garin wuta, ko kuma wayanda ambaliyar ruwa ya shafa duka katin su sun baci, to su ma za su yi amfani da wannan dama sai su zo. Amma su wayannan mutane da suka katin su ya lalace da shauransu da kuma wanda aka yi sirrin sunan su wanda ba daidai ba, za su zo sai su karbo shaida daga hannun yan sanda akan cewa lalle wuta ya ci wuri kaza, katin su ma ya tafi a cikin wannan wuta, ko ko ruwa ya tafi da katin sa, ko ko katin sun din gaya nan amma kuma ba iya karantawa. To sai in suka zo su ma sai a sake musu rajista.
Kaman idan mutum yana da ainihin katin zaben dama kuma bai canza wuri ba, babu abin da ya same shi, ba bukatar canza,
ba bukatar komai, sai ya rike katin sa a hannun sa har zuwa lokacin da za a yi zabe sai ya taho da shi insha Allah.
Ina da ina ne kuke aikin ba da wayannan katuna?
Yawa, muna aikin ba da wayannan katuna ne a yanzu a ofisoshin mu na kananan hukumomi. To bayan haka akwai wuraren da muka lura kuma muka kai kukan mu ga ita headquarter akan cewa wayannan register mutanen nan da suke wayannan wurare kafin su hauro su zo end officein shin mu suke, lalle zai zama aiki ne mai wahala a gare su. Saboda haka sai muka aka taimaka aka ƙara wayansu mazabu guda 8 abin wajen register guda 8 a wayansu kananan hukumomi, har yanzu su 8 din kaga suna da guda 2 kenan.
To masu aure yau nan kuma shirin zai diga aya, sai wani sati a jima da wani sabon shirin. Yanzu Ahmadu Musa ba Nasir Batsari da kuma bakin nasa, sai Sulaiman Abu da daidai sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim yake cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Masu sauraro, kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi, ga rahoton mu na musamman, a yi sauraro lafiya.
Matsalar wutar lantarki a Najeriya matsala ce da ta dade tana addabar kasar, lamarin da ya sa wani mataki na shawo kan wannan damuwa. Gwamnatin da ta shude ta mika aikin raba wutar zuwa ga hannun kamfanoni masu zaman kansu da zumar ganin za su iya shawo kan wannan matsala. To sai dai masu lura da al'amura a Najeriya sun jima suna korafin cewa halin da ake ciki dangane da samar da wutar lantarki goma jiya da yau. Ko da yake kamfanonin da ke lura da raba wutar da ke hannun yan kasuwa sun kalubalanci wannan ikirari. Tun a tashin farko dai daga cikin masu sukar tsarin mayar da aikin raba wutar lantarki zuwa hannun yan kasuwa har da kungiyar ma'aikatan da suka dade suna aiki da wannan wutar lantarki tun tana hukumar NEPA har ta dawo zuwa hannun yan kasuwar. To a makon da ya gabata mun samu zantawa da mataimakin shugaban ma'aikatan kamfanonin da ke raba wutar lantarki a Najeriya Comrade Musa Inusa Ayiga wanda ya yi wasu zarge-zarge dangane da yadda ake tafiyar da kamfanonin ta yadda baya musu daɗi. Kuma kamar yadda muka alƙawari za mu je martani dangane da zarge-zargen da ake musu. To amma matsayin matashiya ga kaɗan daga cikin abubuwan da Comrade Ayiga ya faɗa a makon da ya gabata yayin wata tattaunawa da muka yi da shi a nan Amurka a lokacin da ya kawo ziyarar aiki.
A yanzu abin da yake faruwa. Waɗanda suka saye wannan kamfanin sun zo ne da waɗansu selfish interest kamar yadda Turawa suke son kai suke da shi sun zo suka kori waɗanda suke.
Na kuma tambaye shi yadda yake kallon samun wutar lantarki a Najeriya gabanin sayar da kamfanonin ga 'yan kasuwa da kuma yanzu.
Jiyan tafi yau kyau.
To har ila yau ya ce.
A yanzu yadda nake gaya maka ma Yola Electricity Distribution Company kwanan nan za mu tunkare su don sun fito da wani tsari wanda bai kamata ba akan za su maida waɗanda suka yi aiki a kamfanin NEPA da a maida appointment ɗinsu contract.
To wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da ke Yola ya tuntuɓi Aliyu Hassan Haɗo jami'in hulɗa da jama'a da kamfanin raba wutar lantarki a Yola domin maida martani kan batutuwan da Comrade Ayiga ya taɓo a makon da ya gabata.
Wato game da tambayanka cewa halin wutar lantarki ta barbare ba kamar yadda aka karɓo ba, wannan ina ganin magana ba gaskiya ba don duk wanda zai lura cewa dai daga wato watan hudu zuwa yanzu an samu daidaiton wutar lantarki kusan mafi yawan ciya jihohin Najeriya. Wannan kuma girdiga za a iya lura da shi a kan cewa kamun wato zuwa wannan gwamnatin mana wato Jalal Muhammad Buhari in an lura ba a taɓa samun wutar lantarki wanda ya kai ƙarfin megawatt 6,000 ba. To amma a watan Fabrairu na shekara 2016 an samu ƙarfin wuta wanda ake samar da inda ake samar da wutar lantarki a Najeriya gaba ɗaya wanda ya kai ga wato 6,000 wato ƙarfin mega 6,000.
Wato na fahimci ka yanzu an samu ruwan maimakon da kenan.
Yawwa kuma in an lura wato in banda wato watan 12 zuwa watan 1 na watan 12 na shekara 2015 da watan 1 watan 2 na shekara 2016 an samu wannan matsalolin don lokacin wato Sagaru Niger Delta sun fafasa bututai wato iskar gas aka samu wato raguwar wutar lantarki.
A wani batu kuma shine ai akwai zagin cewa ma waɗanda su suka sayi kamfanonin sun sallami tsofin ma'aikatan PSCN sun kawo ƴan uwansu da abokansu waɗanda ma ba su san aiki ba da minsu gudanar da aikin kamfanin wanda hakan yasa lamura suke ƙara dagulewa.
Eto akwai wannan matsalan din da yake waɗanda suka saya waɗannan kamfanonin din ba su lura da sanin aikin da dadewa akan wannan aikin ba. Misali duk sanda za a samu wato canjin gwamnati dama a ga'idar da aka yi na wato sayar da wannan kamfanonin a shekara 2013 akan cewa waɗanda suke aiki a wannan ma'aikatan kamfanonin din za su yi aiki na wato wata 6 kamun wannan kamfanonin din su duba dacewan waɗanda za su iya su ci gaba da su ba su aiki nan dindindin ko kuma waɗanda suka ga ba su dace su yi aiki da su ba su kuma su sallame su. To matsala kuma da ake samu harkan wutar lantarki a harka ne wato na sanayyan aiki kuma da ƙurewa.
Misali ana mazagin cewa anan Yola Electricity Distribution Company wai za a mayar da ma'aikatan wannan wurin a matsayin masu permanent appointment a ƙarshen tsari na contractor, wai za a mayar da su contractors kenan ko menene gaskiyar wannan lamari da ake wani mutum?
wannan duk wannan raɗaɗɗen ne ake kiyarta su, amma gaskiya al'amari shine duk wani company tana da ka'idan aiki, kuma duk wani ka'idan aiki kuma dama ba zai ci karo da ka'idan aiki na gwamnatin tarayya ba. So duk wani ka'idan aiki na gwamnatin tarayya kuma kaga bai bada dama a ce wai an dauko mutum an bashi wato aiki na contract ba, bai bada wannan dama ba. Ba yadda za a yi a ce za a kawo abu wanda ba a cikin ka'ida na daukar aiki na gwamnatin tarayya, kuma ba a cikin ka'idan aiki na wato wannan kamfanin da ake amfani da shi.
Ina kuma zargin kanta kuna tsawala kudade, misali sai ka tada wani gida bai wuce kwan fitilla na wutar lantarki guda biyu, amma sai ka tada an kafe da 2015.
To gaskiya na lamari shine wato duk inda ake wannan matsala din mun riga mun kira mun ce duk wanda ke da korafi akan wato wutar caji wutar lantarki da ake bashi yana iya zuwa ofishin mu na mafi kusa ya kawo wannan koke-koken kuma a duba shi bisa ga'ida.
Aliyu Hassan Hadda kenan, jami'in hulɗa da jama'a da kamfanin raba wutar lantarki a Yola, a hirarsu da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz.
Namu kenan a wannan karo, sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda zamu zo muku da wani sabon rahoto na musamman. A kasance lafiya. Muryar Amurka daga nan Washington DC.
Duka-duka da wannan ne muka kawo shirye-shiryenmu na wannan safiyar, sai kuma wani jiko za ku sake jin mu dauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na Muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.